ni mai sha'awar tattali da raya usuli ce. Ni ina irin mutanen nan ne wanda ni fa idan babu asali na babu ni. Ina ji da Hausa, ina ji da addini na, ina ji da Najeriya. Babu inda zaka kai ni, babu jin daɗin da zaka bani wanda zai sa ba zan saka abubuwan nan guda uku a gaba ba.
Idan yanzu kake karo da wannan tashar ta madubin ka bara, za a iya danna subscribing, ayi subscribing kenan akan shafin mu na YouTube, sannan kuma za a iya zuwa duk inda ake samun podcast, shi ma za a iya yin subscribing domin sauraro ga wanda ba shi da halin kallo. Yau ba mun sake zakulo ɗaya daga cikin wa'inda muke ganin cewa matasa musamman mata za su ga zurfin ruwa da ita. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
To da muke magana a cikin shirin madubin ka ba.
To sunana Hauwa Mustapha Babura.
Da farko, wace ce Hauwa Babura?
Hauwa Babura wato wata a yanzu dattijuwa ce wadda a da yarinya da ta fito daga ƙauyen Babura. Babura wato a da ƙauye ne, yanzu kwaɗan birni ne daga Jigawa State wato Kano ta da. Ta fito daga babban gida, masha Allah, babana kasaitaccen malami ne, Allah ya gafarta masa, wanda aka fi sani da Alhaji Mustapha Babura, wanda ya yi hakimin Babura, wanda originally wato ainihi daga Niger suka taso da kafarsu da shi da wansa suka zo Najeriya da koyar da Alkur'ani.
So a da Niger su yi tafi ga ƴan'uwa.
Yes, ga ƴan'uwa. Nationalities uku, Niger, Nigeria, America.
America. Uku.
Yes.
Ke ba gida biyu, gida uku maganin kebo.
Gida uku. Yes, yes. So da suka zo Nigeria suna ɗaya daga cikin waɗanda farko suka zo, suna da ilimi na boko da na Arabiya. So sun yi aiki da sarakuna da hakimai. So saboda haka ne ake kiransu malam. So mu daga gida ana kiran mu ƴaƴan malam. So daga nan ne saboda rukunsu na gaskiya da amana har babana ya zama hakimi. To tarihinmu kenan a Babura.
Ya aka yi Hauwa Babura kuma sai gashi ta zama shahararriyar malama a nan, amma a ɓangaren ilimin zamani.
Mutum wato shi dai yana rayuwa ne, amma dama sai yadda Allah ya yi da shi. Asali ma farko ni ina yarinya, sha'awata shi ne aiki a gidan talabijin. Ina sha'awar yin labarai. Ban taɓa sha'awar ɓangare na malanta ba. Kuma asali ma ba na son ma malamai. Actually kamar irin an zo ana son mutum da aure ɗin nan, idan mutum malami ne sai in ji kawai ba na son a wani malami. Kuma sai Allah ya zo ya sa cewa na auri malami. To kuma da muka zo America zaman rayuwa da gidana, sai na fara irin rainon yara ɗin nan.
Kafin ki je can, wane ne malamin da kika aura? Faɗa mana shi.
Sunan shi Professor Yusuf Alhassan.
Wajen shi ma zan nemo shi tashi hirar da mantake.
Yes, haka ne. So da na zo na fara, muka zo America ina shekara 17 da aka yi aure 18. Daga secondary school aka gama makaranta kawai na aure na taho nan. Ba wani ilimi na gaba fiye da secondary. Saboda haka abinda zan iya yi na 100% shine kawai reno. Sai na fara renon ƴaƴan ɗalibai da ƴaƴan makwabta. Daga nan ne reno a ƙasan nan, sai kana da sanayya da koda ɗan training. To daga nan ne dai na fara dai, shine abin ya tafi ya tsawo.
Ya lalle kan ya tsawo. To da kika zo din bayan kin yi wannan ɗari na renon, karatun kika ci gaba da shi a nan ko yaya?
A'a, ai daga secondary school da na zo America ba wani ƙarin ilimi, sai da na daɗe to mutum ya yi aure yana haihuwa, makaranta da ƴar wahala a lokacin. Ina dai wannan renon, ina kuma renon nawa ƴaƴan. Saboda haka bayan yarana sun ɗan fara girma, to shine nima na shiga makaranta. To ko da na shiga makaranta ba degree na farko da na fara yi ba na fannin koyarwa bane akan ilimin wannan computer science. Shine associate dina na farko.
Na farko eh.
Kuma amma da yake nasibi ne a cikin koyarwar da Reno arziki yake sai naga cewa mutane suna son salon yanda nake aiki. To kuma idan ka dauki yara da yawa dole ne sai ka ƙara karatu kana ƙara fadin gurin renanka kana ƙara ilimi saboda yawan yara da kuma akwai abubuwa da dole sai ka kiyaye
haka
to sai na change degree na ya koma na koyan tafiyar da harkokin yara wato a turance early childhood education kenan
yaushe kuka taho America ne menene ya fito da ke ku daga America ai daga Nigeria yaushe kuka tso nan
eh to mai gida na ya zo nan ne domin ci gaba da karatu shi ma mun zo ne gaba daya ni a matsayin mata aure mata dalibi na shigo kasan nan da F1 F2 visa ake kiranta
eh yana da F1 kenan
eh yana da F1 ina da F2
eh
to abinda ya kama kenan to daga nan kuma zama yayi makarantar sa yayi PhD da komai aka samu aiki aka canza status ni ma kuma sai daga nan na zama yar kasa
yarinkin nawa yali a gida
to yara na guda hudu akwai na farko da na samu dama MBA ne Alhassan da Alhussein
mashallah
saboda rayuwar kasan nan irin kai kadai ga yarinta ka haifi MBA ga mai gida yana zuwa makaranta yana aiki in ya tafita tun safe ba za ka ganshi ba sai dare saboda ya je makaranta da yamma saboda haka sai muka dan yi dan planning muka dan samu tazara tsakanin MBA da kuma yarinya ta uku na sake haihuwa daga bayan shekara wajen 8 sannan na haifi ya mace to daga nan kuma ita ce Iman sai kuma dan Hausa Muhammad wanda yake yayi soja a nan America ya shiga Air Force
oh
to ya yi guda hudu yanzu shi dan Hausan ma sai kira sa 23
wai ai an wuce wahalhalun yarin tar
an wuce to a haka dai yaran sun in mai gida ya dawo ya kan rike min su in tafi makarantar dare ko makarantar UCN da ake cewa akwai ajujuwa da ake na Asabar. To a haka da ke samu ni ma ne karatu.
Da kai nake. To da kika gama karatun kai tsaye aiki kika samu ko ko sai da kika dan je kamar misali akwai abin da kin san suke cewa ka je ka dan yi internship daga nan sai a ga wane ne kai ne ka iya sai a ce an dauke ka ya abin da kake akan kai.
To ai shine a koda yaushe da yake yanzu malama ce ni nakan kuma koyawa da abin nan manya ba kawai yara nake koyawa ba yanzu haka ma bangaren aiki na koyawa malamai ne ba ainihin yan yara ba to nakan tarihi nakan gaya musu cewa ni rayuwa ta kan zo wa mutum sai yayi ilimi sannan yayi aiki to ni kuma tawa rayuwar sai ta zo min da sai da na fara aikin na sami experience sannan na dora ilimin to kaga a wannan tafiya za a samu kuskure da yawa akwai kaga yanzu mutane sai su zaci cewa saboda mutum ya kama hankalin kansa zai iya rainan yara to kuma irin wannan ne sai mutum ya ga cewa a shekara ta 18 menene kawai wanke kashi goge majina
to ai zan iya
rainan yara wanda ba naka ba ko naka ne yana buƙatar ilimi
bare na wasu bare ma ni turaga da sai da taka tsantsan yanzu ne sai ka wani abu ya ji bai daidai ba a'a ka ga ya mai magana da yake da bambanci da al'adu
eh to wannan actually wannan sha'awa ce ma ta sa har na ƙara zurfin ilimi da fahimta cewa a ashe shi yaro ba kawai haihuwarsa bane da ake cewa ba haihuwa a ruwa da gudu ko rainan yara ma da koyar musu ainihi yana da buƙatar ilimi to ni na watsarin rayuwar sai da na fara ba tare da ilimin ba a cikin harkar aikin nawa kuma sai na fara yin karatu na fara fahimta cewa akwai lallai buƙatar cewa duk wanda zai dauki yaro ya ce zai raina na wani sai yana da ilimi
Mu koma Najeriya. Da kika taso kika fara bayan kin gama secondary tunda baban ki malami ne na addini ya kai ma da farko ya barki kika secondary. Ai za mu tsammanin kawai dai ta takwa Islamiya har sai kin ga karshen inda hali ya tsaya. Su mu wadda malami su iziya sai misali dai sai kin sauke saka.
To ka san sha'anin duda akwai zaka ga gida a Najeriya ko ƙasar Hausa dude da akwai ilimin addini akwai kuma al'ada. To wani lokaci manya da suke da ilimin addinin suna da hikima wadda ba sa sa abu in dai na al'ada ne da bai saba addini ba ba sa bar ta janyo musu rigima a cikin al'umma. To kamar yanda baban namu yake da ilimin addini kuma yana da kiyayewar al'ada. To tunda mun tashi a babura a ƙauye an yi a lokacin yanda dai kowa yake rainan ƴa mace in ta kai ga dan wani lokaci aure ake mata. To yayye na dai da yawa su ba su samu sa'ar yin karatu ba. Amma a lokacin shekara ta 1913 a lokacin na duniya ilimin mata ya fara karbuwa. Ya fara karbuwa to sai zamana ni na yi sa'a a gidanmu ina ɗaya daga cikin ƴan ƙananan yara suke tasowa. To ainihin ni ce ta farko dai a gidanmu da na fara gama secondary school. Saboda haka na samu sa'a babana da kuma wato al'ummar gari sun karɓi da ilimin ƴaƴa mata shi ya sa har ci gaba na yi secondary. Kuma daga nan ɗin kuma Allah ya na samu miji sai kuma ba mai zaman Najeriya ba ne kuma sai Allah ya yi rayuwar a ƙasar waje.
To yanzu a wace jiha kike zaune?
A Missouri.
Missouri. Missouri. To yanzu mu dawo kafin mu dawo nan da America mu tsaya a Najeriya again. Wace bugu da kari. Yawanci akwai waɗanda za su dinga ganin cewa ai mace ce tana Najeriya da yanzu ta bi mijinta sun tafi America. Sai abinda suka ga dama irin kalubalen da ke biyo bayan waɗanda suke fitowa daga ƙasashen Afirka su yana akwai waɗanda suke kallon cewa in ka tattaro ka taho ma ai shi ke nan rayuwar tarbiyya da addini ta lalace. Ya akai to ku da kuka zo kun yi irin wannan ana tunanin cewa kila tunda da ƙuruciya kuka zo kila zai a ce ah to ai zan je su tashan disco kawai. Wani yanda mutane ke tunani dama haka ne.
Haka ne rayuwa kuma haka take don abin sha'awa yanzu wannan tambaya da kamun ɗazu-ɗazun nan a page na Instagram. Wani ya rubuta na yi wani abu dai sai wata take cewa shekarar ki 30 a America sai nake cewa ya fi 30 ma ina 17 na zo yanzu kuma na wuce 50. Don ni shekara ko da yaushe faɗa wa mutane nake shekara ta nawa. So sai wani ya rubuta ya ce wai shekara 30 a America ga turancinki irin na Hausawa. So ban san me yake nufi ba ko yana nufin ban iya turancin ba ko kuma abun kunya ne kana America baka iya wara-wara gara-gara.
Yawa gara-gara. Zai haɗe da ke a turancin a kabara shi a yi. To me yasa ba ki a irin nasu ɗin da turawan tun da shekara
ta shi. Mutane kala-kala ni wato ni mai sha'awar tattali da raya usuli ce. Ni ina irin mutanen nan ne wanda ni fa idan babu asali na babu ni. Ina ji da Hausa, ina ji da addini na, ina ji da Najeriya. Babu inda zaka kai ni, babu jin daɗin da zaka bani wanda zai sa ba zan saka abubuwan nan guda uku a gaba ba. Na farko addini na. Na biyu harshe na wato Hausa, na uku ta Najeriya ga baki daya. Sannan kuma wace ƙasa ce abinda albarkar da na samu na zama ƴar America ba za ta yi ba inda babu Najeriya. Saboda haka ni ina ɗaya daga cikin masu alfahari da waɗannan. Sai sa har abada zuciyata take a gida ba zan iya yada al'adata ba. Ni wato role models ina su ne manyanmu da suka tashi tsaye suka yaƙi turawa suka kwato mana ƴancinmu. Saboda haka idan ma har wata ran ina turanci harshe na ya koma ya ɗan yi ɗan kaɗan da na America. Nan ne wanda idan mutum ya na Hausar su kuma ba sa ganewa. Hakan da ni aiki a gurare da yawa a nan kasar kafin aikin abin nan na yara.
Duk wannan abubuwan. Menene zaki iya cewa misali babban abu wanda zaki ce zuwan ki America shi kika karba ko kuma kika kare da shi fiye da komai babban nasara?
Wato babban nasara ita ce wayewar kai ga ƴancin ƴa mace. Ina nufin na fahimci cewa a rayuwa mutum zai iya yunkuri ya yi aiki nagari ya sami daraja a rayuwa kuma sannan komai na rayuwa idan ba za ka taimaki wani ba ya amfana a gare ka kai ka amfani da shi ba shi da amfani. Ni dai rayuwar ƙasar nan abinda ta koya min kenan wato America tana ɗaya daga cikin ƙasashe in ma bata zama shahararriya ba a ƙasashe ga wanda suke da ka iya gyara min Hausa ta wato aiki na volunteer.
Aikin sa kai.
Aikin sa kai. To idan ka saka kai ka gyara kanka za kuma ka iya gyara al'ummarka da inda kake. A nan ƙasar abinda na koya kenan wato rayuwa wadda bata kasance cikin son kai ba.
Koyar da yara bari mu taɓa nan. Me yasa kike da sha'awar saboda nakan ga a shafinki na Instagram din zan ga ga yara nan su hau kanki wanda ba in har sun an kin yadda zamu yi amfani da wasu daga ciki zamu saka zaki wasu su hau kanki wasu su tabo ki nan hawa kaza kaza me yasa kike kika sabu ki koyar da yara?
Wallahi wato ina samun farin ciki ka san dan adam yana tare da wani lokaci mai ake cewa kamar a ce zaka iya samun damuwa a rayuwa. Sai zamana in dai na fita daga gida na je gurin aiki na shiga cikin yaran nan ina samun farin ciki saboda ganin yadda nake faranta wa yaran nan. Kuma idan ina aiki da yara wato iyayensu ko ma ba sa so na baya shafata. Ko wani abun mamaki yaran da nake aiki da su ba ma wai ni ce malamar su ba amma hatta yaro dan shekara ɗaya ya iya faɗa sunana.
Na ji suna yi.
America in ka fita kantuna ko wani makaranta Hauwa dai abu ne mai sauki ba sa iya cewa Hauwa. ƴaƴan nan shekara ɗaya kowa zai ce Hauwa Hauwa. So ina ga kawai Allah dai ya haɗa jini na da sanya yara sosai.
Shin menene ya kamata mu tallafa babba guda ɗaya a takaice da zamu iya cewa idan yaro yana tasowa ko yarinya abin da ya kamata iyaye su fara lura da shi?
Yauwa iyaye ya kamata su sa ido da kunnuwa da komai a kan su saurari ƴaƴansu. Wannan kalma ta sauraro tana nufin ba kawai da kunna ba wato ka saurari yaranka da dukkan waɗannan abubuwa guda biyar ne da Allah ya bayar da ido hatta da hanci da baki da kunne. Ka saka akan tarbiyyar ƴaƴanka. Ka saka akan sauraron ƴaƴanka. Abinda muke missing kamar tarbiyyar mu ta a Hausa society kamar a gida shine rashin zama da tattaunawa da kuma jin yaro. Mun gaya wa yaro me zai yi ikaza ba ma tambayar yaro. Ya ba ma tambayar ra'ayin yaro. Saka ra'ayin yaro yana ɗaya daga cikin takunkumi ko kuma zan ce tsani. Tsani wanda zai dasa yaro akan samun nasarar zaman duniya. Saboda kowane ɗan adam Allah ya halicce shi daban. Dan kana uwa ko uba ba lallai abinda ka yi shi ɗanka zai yi ba. Shi ma ɗan nan Allah ya halicce shi. Da nashi nasibin da nashi siffofin da nashi hanyar rayuwar. So idan muka bi addinin musulunci muka ɗauki yaro a yanda Allah ya halicce shi da nashi tsarin rayuwa. The only way da zamu sanya zamu tafiyar da tsarin rayuwar yaron idan mun tambayi yaron ko yarinyar me kuke so. Sai mu kuma mu tallafa musu inda suka karkace mu dawo da su mu amfani da experience ɗinmu.
Abin to kwakwalwa basira.
Basiranmu da muka samu saboda shekaru da al'amura na yau da gobe sai su kuma mu ba su shawara.
Kin san karatun zamani, kin san na addini, sai ga ki a social media wanda mutane da yawa za su ce wannan da shekarunta za ta je tana social media saboda nuna shaji wasu ma ba su san na san kin ba wannan da shekarunta tana social media sai ki ji wasu suna ba su ansa kin ga wani ya bada ansa daidai wani ya me ya fahimtar ki da shafukan sada zumunta da kika fantsama ciki tinjin
ai da na bi ma irin waɗannan da tuni sun kore ni to ni kuma waɗannan masu cewa da tsofan ki da shekarun kin su suka ƙara min ƙarfin gwiwa sai na yi tunani na ce yanzu haka akwai mata musamman mace musamman bahaushiya akwai mata irina wanda suka fi ni ilimi suka fi ni basira suka fi ni wanda suke da abubuwa waɗanda za su taimaki al'umma kuma sun rasa kuzarin fitowa su taimako saboda irin waɗannan mutane da ba su fahimci tsarin rayuwar duniya ba yasa ni kuma na ƙara tsundumuwa a cikin social media saboda in zama misali ga mutane waɗanda suke da abubuwa da muke buƙata so yanzu wato a social media ta riga ta zama hanya wadda za ka sadar da saƙonka a cikin sauƙi ga mutane da yawa ko me zai hana mu amfani da ita mu taimaki juna mu taimaki 'ya'yanmu mu taimaki dukkan al'umma gabaki ɗaya to ni kuma wannan sha'awar ita ce ta sa ni na ga cewa ina zaune a nan ina da kishin ƙasanmu alal misali ba zan iya sada saƙona ga mutanenmu ba in ba ta hanyar irin social media ɗin ba to saboda haka na toshe kunnuwana na shiga abina kawai ina yin harkata kuma alhamdulillah mutane sun karɓa yanzu ba ma na samun mai ce min wani ke dattijuwa da ke mai
sun fara saba
sun saba kuma da yawa mata sun aiko min saƙo da yawa da yawa akan suna gode min da jajircewa da na yi na tsaya nake abinda nake yi duda shekaruna duda ni mace ce za ka san ce ina muna son yi amma saboda yanda ba a karbi ya mace mai shekaru irin namu a irin social media ba sun fi son mutane da za su zo ba lallai akwai abinda za ka amfana daga gare su ba
da yawa ba su san Professor Yusuf Alhassan Aida ba kaman alsuna sai ga shi wani lokaci sai mu ga ya dan leko kin dan yi magana da shi a shafin ki ya koma ya akai kika iya shawo kan Professor yake shiga
ai wallahi da
kyar wallahi dan na ga abu wani lokaci ya ce wannan fa suna ba mu assignment mu yarin
ai a yanzu wata ran baya son lekowa sai na yi irin abin nan namu na mata yadda bara da ai hikima amma alhamdulillah I have to bashi credit gaskiya Allah ya riga ya bani miji na gari ba abinda zan ce in banda in godewa Ubangiji kuma ina kira ga maza ya zamana su zamanto abokai ga matayensu ko matansu ko matarsu don saboda tafiya ce ta da za ta iya zama kama aboki da abokiya a matsayinmu na musulmai ba inda za ka samu namiji ya zame maka ƙawa in ba naka na sunna ba to Allah ya hore min wannan a tsakanina da mijina to wannan dangantakar da muke da ita ta raha ta kamar aboki bacin of course akwai girmamawa ta miji da wata mutum da ya girme ka da uban ƴaƴa to akwai kuma wannan ɗan ƙofar ko in ce tagar da nake samu ni raha saboda muna da dangantaka wadda ta shafi kamar aminan juna abokan juna to ta wannan hanya nake samu muke ɗan yin abin social media.
To, mene ne babban burin da ke son ki cimma ne? A ƙarshe tunda duk wani mutum duk abin da kake akwai abin da kake son. Kamar yanzu ni na madugon kamar babban abin da nake son in cimma shine wata rana a ce ga tashar madugon kamar kan satellite duk duniya ana kallanta.
Insha Allah, insha Allah. Ni babban buri na a duniyan nan wato shine ya zamana na samu dama wadda zan koma Najeriya. In yi amfani da ilimina da fasahata da duk wasu dabaru da Allah ya sa na samu a rayuwata in danganta shi kamar a ce wato ka ɗau wani trophy ne ko wani torch ta haskaka ka ba wani to idan dai na samu ko mutum ɗaya na danƙawa abinda Allah ya hore mini na ƙwaƙwalwata na ilimi ya ci gaba wani ma ya ɗauka ya ci gaba. Na bar dai abinda ake kira legend irin a education ɓangaren ilimi, to ni buri na kenan, a koda yaushe zaka ga in na ga abu sai in ta cewa wayyo ina ma dai kazan tafi gida in yi kaza. Wallahi babu wani abu da za a bani a rayuwa na jin daɗi da zai iya cire min son komawa Najeriya in yi aiki da mutane na.
Na ga akwai abubuwa da yawa da ake na tallafi wanda zan ga cewa kin sa a social media ko kin yi magana a taimaka a yi kaza kila wasu ba lafiya wasu rasa kamar irin abubuwan da su kamar Fauziyatu Sulaiman take yi misali. Na ga kina mara mata baya sosai. Shin me yasa kika shiga wannan?
A nan America tun da muka zo da ni da gidana muke irin wannan abubuwa. Mutane za su yi mamaki su ga cewa kamar America ba a tallafi mutane da ina muna yi mun raini mutane da suka zauna a gidanmu da ba musulmai ba har suka musulunta. Za mu je masallaci za mu samu mutum ko mace wadda ta tashi ta karɓi shahada aka yi mata shahada sai mu ce kina da gurin zuwa zo ki zo mu zauna. A haka muna da family muna da iyali a nan da muka ɗauka muka runguma. To nan of course dama akwai asali da cewa daga gidan kuma inda ka saba kenan abinda ka tashi kaga ana yi kenan babanmu zai ci abincin shi da almajirai gidanmu har abada tare da ƴaƴan makwabta ƴaƴan kowa. To har tashi na ga rayuwa to ko da muka zo America haka muke to ko social media ta fito budewa da zan yi wanda na fara gani ita ce Mansura Isa. A lokacin Mansura Isa kullun tana kuka tana nuna mutane to wannan abin sai sa zuciyata ta tafi ga irin taimako irin wannan.
Duk wannan abubuwan a ce an ci nasara menene babban sakon ki ga gida musamman mun ji bangaren ki mun ji abin da mutane kila ake son a taimake su menene zaki ba mu gwamnati shawara in yanzu a ce hawa ba gwamnati shawara akan al'umma.
Ni yanzu in zan ba gwamnati shawara babban abin da zan ba ta shawara is ta duba da harkar marasa ƙarfi social services ban san me ake kiran shi da Hausa ba gaskiya
walwala da jin daɗin jama'a.
Yawwa wannan ɓangare na gwamnati ya kamata a duba shi
saboda social welfare ɗin da ba tun
yawwa ya kamata a buɗaɗa ta a duba ta don a riƙa tallafawa wato mutane waɗanda suke cikin mawuyacin hali. Sannan na biyu kuma a duba wajen ɓangaren ilimi na yara saboda idan ma matsalolinmu na yau ba matsaloli bane ba da za su gyaru nan da nan. Idan muka ba yaranmu ilimi ingantacce to kuwa ko da bayan mutuwarmu mun san cewa akwai haske ga cewa al'ummarmu za su samu nasara wajen rayuwa mai inganci.
Akwai sakon da kike da shi wanda kila ko wata magana da ban tambaye ki ba da kila zaki so ki amfani da wannan dama?
Ina so in kira ga wato matasa su tashi tsaye su jajirce su yi aiki nagari don ƙasarmu da matsalolinmu. Ni a matsayina na kaka na uwa a hannunsu na danka ba ma a hannun gwamnati ba. Mutanen da suke a gwamnati da yawa dattijai ne. In ka lura da rayuwa nawa take shekara nawa ake kuma sun zauna a gwamnatin nan mutuwa za ne mu bar muku duniya. Ko matasa ku tashi tsaye ku ne Allah ya nufa da sanin halin zamani da mai ake ciki da na'urori da dukkan wani hanya ta ilimi da Allah ya buɗe mana ƙwaƙwalwa muka ganta yanzu. Saboda haka ku tashi tsaye kada ku zama malalata masu lalaci. Ku nemi ilimi ko ta yaya kuma ku taimaka wa mutane ku tashi ku karɓi ƙasanmu ku raya mana ita saboda mu kan mun tsufa.
Me kike yi don jin daɗi?
Wallahi ina kallon Hausa film sosai. Don ma dai baka tambaye ni ba lokaci amma ina so in gaya maka cewa da masu sauraro ina alfahari da cewa ni ce mace ta farko mutum ɗan adam ta farko da fara buɗe yanar gizo domin yaɗa fina-finanmu da al'adunmu na Hausawa. Wato duba shekaru baya can zaka ga akwai wani website da wanda kuma Allah ya sa na samu kuɗi sosai da shi hausamovies.com.
Ni kwa na san hausamovies.com to kin ga ma ban tuno ba.
Yes, so wallahi wannan ya sa na san Hausawa da asalin Hausa fiye da yadda ake zato.
Eh to kin tsaya da shi ne ko yaya?
Eh to a lokacin da nake ta yin wannan harka ta Hausa movies kuma nazo na sami su industry suna ɗaya daga cikin waɗanda suka dan bata min business saboda suna ta yada fina-finan su kyauta a YouTube. Da YouTube ta shigo duniya sai ni kuma ta kashe mini website dina. Saboda haka sai na tsaya amma har a yanzu ina tunanin wasu hanyoyin
da zan baki shawara in an gama ta bayan fage. Abin da ya kamata
ki kenan. Okay.
Yawa to nagode kwarai-kwarai Hajiya Hawwa Mustapha Babura da tattauna da kika a cikin shirin Madubin Kabara da fatan kuma ƴan mata masu tasowa har ma da manyan mata za su dukufa wajen kwaikwayon abin da kike yi ko kuma kika yi a baya da wanda kike ma zaki nan gaba domin me a gode tare a tsira tare.
Ya ma Allah alaikum assalam.